Tarayyar Najeriya, majalisi da muke karatun sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin, a wannan yammaci na Juma'a 25 ga watan Dhulqa'ada, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wacce ta yi daidai da 23 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya. Wannan majalisi shine na 93 a karatu da muke yi na sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wannan littafi na Nurul Yaqin. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata na 92 kenan, mun yi bayani dangane da riwayar da ta yi bayani kan cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana salla jikin ɗakin Ka'aba ya karanta suratul Najmi, da ya zo ƙarshe a tsakiyar karatun nasa gabanin ya yi ruku'u, da ya karanta afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, sai ya ambaci gumaka na mushrikai, kuma ya nuna cewa cetonsu abin fata ne. Wannan riwaya, idan ba a mance ba, mun yi bayani cewa ba ta inganta ba ta fiskar sanadi da kuma matani, domin riwayar ba ta da asali, kuma babu ita cikin littattafai na hadisai waɗanda suke sanannu a duniyar musulunci. To sai ya zamanto riwaya ce wacce take ta ƙarya, wannan ta fiskar girayar wannan riwaya kenan, ma'ana ta fiskar sanadin wannan riwaya. Ta fiskar matanin riwaya ɗin kuma ya yi karo da karantarwa addinin musulunci, ya yi karo da Alƙur'ani, ya yi karo da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan Alƙur'ani mai girma wanda yake fito na fito da bautan gumaka, ta yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da Alƙur'anin kuma ya yabi gumakan nan waɗanda ake shirka da Allah tare da su? Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, ko da a hankalce. Annabi da yake fito na fito da shirka, wanda kuma akan haka ne ma Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi, ya aiko shi ne ya zo ya kira mutane zuwa ga tauhidi, ya tsawatar musu akan shirka. To ta yaya za a yi wanda aka aiko shi da irin wannan saƙo ya zo kuma yana yabawa gumakan da ake shirka da Allah da su? Duka waɗannan bayanai suna fito mana da rauni da kuma rashin ingancin wannan riwaya. Kusan yanda wasu daga cikin malaman tarihi ke bayyanawa, ita wannan riwayar da ta ambata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza, shin ba ku ga gunkin lata da gunkin uzza ba, wa manata thalithata al ukhra, da kuma manata gunki na uku daban, yace tilkal gharaniqul ula, waɗancan gumaka madaukaka da ambatansu ya gabata allata al uzza al manata, wa inna shafa'atahunna laturtaja, lallai fa cetonsu abun fata ne. To malamai da yawa na tarihi sun bayyana cewa ita wannan riwayar da annabi ya karanta abin da ya shafi girmama gumaka da mushrikai ke bautawa, kuma ya nuna cetonsu abun fata ne faɗi yayin sujjada, su ma mushrikan sai suka faɗi suka yi sujjada. Wannan yasa aka yi ta yawo da maganar cewa mutan Makka sun musulunta, saboda annabi ya yi sujjada su ma sun yi sujjada tare da shi. Labari ya komawa wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha, wannan yasa suka dawo daga hijirarsu. Idan za a tuna, mun yi bayani cewa labarin kansa gabanin ya isa ga Habasha zai shafe wata guda, sannan su waɗanda suka yi hijira gabanin su dawo daga hijirarsu zuwa Makka za su shafe wata guda, aƙalla watanni biyu. To shi kuma ita kuma wannan riwayar, kamar yadda aka hakaito surar Najmi, an saukar da ita ne cikin Ramadana. Waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha sun dawo a Shawwal, kaga duka wata ɗaya. To ta yaya za a yi labari ya isa gare su kuma har su yo hijira duka cikin wata ɗaya, alhali ba wai akwai jirgi ba ne, babu waya da za a buga musu a ce ai mutan Makka sun musulunta shikenan kawai su taso su taho. A'a, dole saƙon ya isa musu ne ta hanyar da suka bi suka taho. Wata hanya suka bi suka taho? Sun taka da ƙafafunsu ko akan dawaki, suka zo suka hau jirgin ruwa, sannan ya zo ya sauke su suka ƙarasa garin Makka. Wannan tafiyar kuma tana shafe wata guda. To kamar yadda tafiyarsa a dawowa za ta shafe wata guda, haka saƙon da zai isa gare su zai shafe wata guda. To kaga dole daga saukar wannan sura, in har da gaske ne abun ya faru, daga saukar wannan sura zuwa dawowarsu hijira aƙalla za a samu watanni biyu. Amma samun wata guda ke nuna ƙaryar riwaya, saboda ba yadda za a yi a cikin wata guda labari ya iske su su sake dawowa su zo Makka duka a cikin wata guda, alhali ba wai akwai abin da za a kira su a sanar da su sanarwa na gaggawa na ƙanƙanin lokaci ba. Sannan in an sanar da su babu jirgi da za su hawo su taho, ko mota da za su hawo su taho, ko babur da za su hawo su taho, duk babu a wancan lokaci. To duka waɗannan dalilai ne da suke fito mana da ƙaryar wannan riwaya da kuma rashin ingancinta. Amma abin da yake sananne kuma ingantacce shine waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma garin Habasha don su tsira da addininsu, dube da cewar a garin Makka ana tsangwamarsu, ana hana su saken yin addininsu, ko shakka babu sun dawo daga wannan hijirar tasu. To amma abun tambaya, shin wannan riwaya da muka karanta, wanda malaman tarihi suka yi ta sa riwayar cikin littattafai na tarihi da sira, ita ce sababin da yasa suka dawo daga hijirarsu, cewa da ake mutan Makka sun musulunta saboda wannan ayoyi da annabi ya karanta kuma ya yabi gumakansu ya jinjina, shine sababin da yasa suka dawo daga hijirarsu? To a magana wacce take mafi inganci, dalilin da ya sanya waɗanda suka yi hijira masu rauni, waɗanda ake tsangwama, ‘yan Makka da suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha don su samu su yi addininsu a sake, magana wacce take mafi rinjaye kuma ingantacciya ita ce tabbas labari ya iske su cewar mutan Makka sun musulunta. Akwai riwaya da ta zo wacce take ingantacciya, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da riwayar a cikin sahihinsa, cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wata rana ya fito jikin ɗakin Ka'aba sai karanta suratul Najmi. A daidai lokacin da yake karanta wannan sura ta Najmi, akwai wanda suka musulunta suna tare da shi musulmai kenan sannan kuma ta daya hannun akwai mushrikai su ma suna zaune a wannan guri a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta wannan sura ta Najm to lokacin da ya karanta ayoyin karshe na wannan sura ta Najm duk wanda ke fahimtar yaren larabci ko da ba musulmi bane ayoyin nan dole za su taba zuciyarsa to kuma dube da cewar ayar karshe ta wannan sura ambatan sujjada yazo akwai guraren da a cikin alqur'ani idan ka karanta an sunnanta maka yin sujjada to daga ciki akwai karshen wannan sura ta Najm annabi yana karanta ta musulmai na sauraro mushrikai na sauraro kaga mushrikan nan tunda larabawa ne ayoyin da ake karanta suna fahimtar ma'anoninta suna fahimtar abin da ta kunsa to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta afamin hadhal hadithi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu sai sujjada su kuma waɗannan ayoyi sun ratsa zuciyoyinsu saboda ba maganar mutum bace magana ce ta mahaliccin mutum to yanda suka ratsa zuciyoyinsu ba su san sanda suka fadi su ma suka yi sujjada tare da manzon Allah sai zama annabi ya yi sujjada musulmai da ke tare da shi sun yi sujjada mushrikai ma ba su san sanda suka fadi suka yi sujjada ba saboda yanda ayoyin suka ratsa zukatunsu kenan ba wai dan annabi ya yabi guma ko da zaka wuni ka kwana baka ci ba da sauki wallahi sau miliyan kafu wanda yake kafuri duk daular da yake ciki sau miliyan kafi shi sau biliyan kafi shi kai ni'imar da Allah maka shi bai masa ba saboda haka muna bata tunanin mu ƴan uwa musulmi idan kaga wani yana cikin daula sai ka dauka shi ne yake cikin ni'ima wallahi kai da kake cikin musulunci kan tafarki na sunna karantarwar ma'aiki da sahabbai kai ne kake cikin ni'ima wanda yake ni'imar lahira shi yake ni'ima shi ya kama dahir ba wanda yake cikin ni'imar duniya mai karewa ba ita ni'imar duniya ɗayan biyu ne ko ta kare ko ka tafi ka batta makwanni biyu da suka gabata muna jin labarin rasuwan ciyaman na Shira Allah masa rahama wallahi wasu labarai da naji sai da suka taba zuciyata kwarai da gaske wai Bahaushe yace kana naka Allah na nasa to shi abun duniya da muka gani ɗan uwa in ma ko ta kare tunda ta ubangiji ce sanda ya ga dama zai dauke kayansa daga gurinka sai ba mu wani wanda ba kowa ba ba komai ba Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wannan kayan more rayuwa da kake gani da daula da alata Allah ke kasawa ba wai wayon mutabu ne bane da iyayensu da kokarin su wanda kaga babu shi ba Allah bai bashi ba karka dauka wai dan shi bai iya bane a aka so ne na ubangiji ya kasa yadda ya ga dama ya ba wannan ya hana wannan wannan ya bashi takaitacce wannan ya bashi kankani wannan kaso ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to dama abun duniya ɗayan biyu ne in ma ko ya Allah ya dauke abun a dare daya a nema a gurinka a rasa Allah yana da ikon yin haka ko kuma ko da Allah ya barka da biliyoyi kai miloniya ne cikin mutane dole daren dadewa ko min daren dadewa zaka tafi ka bashi zaka tafi ka barwa magada su ma za su tafi su barwa magada za su tafi har Allah ya gaji kayansa dama na Allah ne inna nahnu naritul arda wa man alaiha Allah ya ce mu za mu gaji kasa da duk abin da ke ban kasa kenan duk abin da ka tara dole ka tafi ka bashi komin yawan abin da ka tara duk daular da kake ciki dole za ka tafi ka batta komin daren dade to wane ne kama dahir wanda ya rungumi lahira ita ce dahir amma duniya wallahi ba dahir ba ce wataƙil mutum bai sani ba ma kwanakinsa sun kare, amma yana ta faɗi tashin neman duniya, ya ɓata da wancan, sun yi faɗa da wancan, ya tsine ma wancan, sun ba hamata iska da wancan, duk akan akan duniyar da wataƙil yanzu saura ƴan watanni ya mutu ko kwanaki ko makonni bai sani. Amma lahirar safa zero, bai yi komai ba, bai tanadar mata da komai ba, duniyar da ta ƙare masa ita yake ta washiri, ita yake ta watanadi. Magada kuma da ka tara ka tafi ka bar musu, a sun ɗau lokaci suna tuna ka ka ba su wata ɗaya, wasu ma sati biyu, wasu a sati ɗaya ma za a fara cece ku can abin da ka tara ka tafi ka bari, kai an rufe chapter ka, ba ta kai ake ba ta abin da ka tara ka tafi ka bari ake. Ka kaga wanda yake da wayo shi yake tsayawa ya yi wa kansa karatun ta natsu, ya yi wa kansa abin da zai ci gajiyarsa a lahira, ba wai faɗi tashin duniya ba, wannan duk tashar iska ce. Ya ce haza, wannan kenan. Kenan yanzu ‘yan uwa in mun bayanci wannan bayani da mawallafin wannan littafi ya mana, shi isharar da yake yi shi ita ce, asali ma da annabi ya yi sujjada lokacin da ya karanta suratul najmi, mushrikai ba su yi sujjada tare da shi. Su wane ne suka yi sujjada tare da shi? Musulmai. To amma in za ku tuna, ai mun karanta riwaya wacce ta bayyana cewar hatta su ma mushrikan sun yi sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma ba wai dan manzon Allah ya yabi gumakansu ba, ya nuna cewa abun neman ceto ba ne, a saboda yanda ayoyin suka taɓa zukatunsu, kuma suna fahimtar larabci. Kai, ko wanda baya fahimtar larabci idan ya ji karatun Qur'ani dole ya risina masa, ina ya ga wanda ke fahimtar larabci? Su mushrikan Makka. To saboda haka wancan riwayar dai kamar yadda muka yi ta nanatawa, ba ta da asali wacce take nuna cewa annabi ya yabi gumakan mushrikai. To shi wannan mawallafin wannan littafi abin da ya rinjayar, da ya sanya wanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha, dalilin da ya sa suka dawo abin da ya rinjayar shi ne, na farko akwai kaɗaitaka, na biyu akwai kewa, sannan adadinsu ba su da yawa, duka mutane 15 ne a cikin dubban mutane bakaken fata. To dole yau da gobe suna tare da kewa da kuma bakunta da rashin sabo da al'ummar da suke rayuwa cikinsu, za su yi fatan su koma zuwa ga yankinsu da suka fi sabawa da shi, suka fi sabawa da mutanen yankin, kuma yankin da a nan aka haife su, nan suka girma, nan suka yi wayo, babu wani guri da suka sani ban da shi. Kusan mawallafin wannan littafi abin da ya rinjayar dangane da sababin da ya sa waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha suka dawo daga hijirarsu. Amma galibin malaman tarihi na bayyana cewar tabbas labari ne ya iske su cewa tsangwama da ake yi wa musulmai, cutarwa da ake yi wa musulmai yanzu ya yi sauki. Yanzu ya yi sauki, sai suka ga to in ya yi sauki mai zai hana su koma garinsu, tunda za su fi jin daɗin zaman garinsu, ai kowa ya fi jin daɗin zaman garinsu. Sai in ya zama ba yadda ya iya ya bar garin, to yanzu tunda sun samu dama na su koma garinsu, to bari su koma. To wannan shi ma yana daga cikin dalilai da ya sa suka koma garin Makka bayan sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha. Yace walamma raja'a muhajirul habashata, muhajirul habashati ila makkata lam yatamakkan min ad-dukhuli ilayha illa man wajada lahu mujiran. To yayin da waɗanda suka yi hijira zuwa ga Habasha suka koma Makka, babu wani ɗaya daga cikinsu da ya iya samun damar shiga garin Makka, sai wanda ya samu wanda zai bashi kwaba, ya bashi kariya dangane da cutarwar mutan Makka. Kaga kenan dai jiya yau ba abin da ya canja, tunda yanzu sun dawo daga hijirar, kuma sun zo Makkan, shiga Makkan ya gagare su. duk wanda zai samu damar shiga Makka sai wanda ya san cewar yana da wanda zai bashi kariya daga cutarwar Qurayshawa shi yake samun damar shiga Makka. Bayanin da yake anan kenan. Wadanda suka dawo daga hijirarsu da suka yi zuwa Habasha da suka zo ba wanda ya samu damar shiga Makka sai wanda yake da wani a cikin Makka da zai bashi kariya, zai bashi kariya daga cutarwar mutanen Makka, ya bashi ceto dangane da cutarwa da tsangwama na mutan Makka. Fadakhala Abu Salamata fi jiwari Khalihi Abi Talib. Abu Salama yana cikin wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha. To da ya dawo ya samu damar shiga Makka karkashin kula da amana da amincin kawunsa Abu Talib. Kenan yanzu ba wanda zai taba shi da sharri saboda an san yana karkashin kula ta kawunsa shine Abu Talib. Wa dakhala Uthman ibn Mab'un fi jiwari al-Walid bin al-Mughira. Uthman dan Mab'un shi kuma ya samu damar shiga Makka ne karkashin kula da amana da amincin al-Walid bin al-Mughira. Tunda karkashin amana da aminci da kula ta al-Walid bin al-Mughira, Uthman bin Mab'un ya shiga Makka ba wanda zai fuskance shi da cutarwa. Wa kad radda alayhi jiwarahu hina ma ra'a ma sana'ahu bil muslimin. Amma didda Uthman bin Mab'un ya shiga garin Makka karkashin kulawar al-Walid bin al-Mughira. To lokacin da al-Walid bin al-Mughira yayi wulakanci wa musulmai ya tabar da su, to sai Uthman dan Mab'un ya ce abinda na yi tsakani na da kai na neman amana da aminci da kulawa bana bukata ka rike kayanka, Allah ne zai kare ni. Yace je ka rike kayanka bana bukata, da yaga irin wulakanci da al-Walid bin al-Mughira yayi wa musulmai. Falam yara an yakuna murtahan wa ikhwanuhu mu'adzabun. Shi a fahimtarsa baya ganin cewar ya zauna karkashin amana ta al-Walid bin al-Mughira, shi ba a tsangwamarsa alhali kuma ƴan uwansa musulmai ana cutar da su, yaga hakan ba shi da wani fa'ida gare shi. Shi yasa yace je ka rike amanarka bana bukata, ina karkashin amana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan bayani kenan a takaice dangane da dawowan waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Habasha, dawowansu da suka yi. To yanzu gabar da za mu je gare ta shi ne ita ce Kitabatu Sahifa. Kitabatu As-Sahifa rubuta wata 'yar takarda da mutan Makka suka yi, suka lankaya ta jikin ɗakin Ka'aba, wacce take kunshe da yanke hulɗa da yanke alaƙa ta kasuwanci da kuma zamantakewa tsakanin Qurayshawan Makka da dangin Annabi. Me yasa suka yanke wannan hulɗa, suka yanke wannan alaƙa? Diddai su ga da'awar nan da Annabi yake kira da yake wa mutane su zo su kadaita Allah madaukakin sarki da bauta, su ga ta ci tira, ko kuma kwata-kwata ma Annabi ya dena, in kuma ba zai dena ba kawai su za su kashe shi. To wannan ne yasa suka dauki wannan mataki. To bari mu duba mu gani. Kitabatu Sahifa rubuta 'yar takarda wacce ta kunshi yanke hulɗa da alaka tsakanin kabilar da Annabi ya fito daga cikin ta, kabilar Banu Hashim da kuma gungun taron kabilun Qurayshawa. Yace walamma daqatil hiyalu bi kuffari Quraysh aradu ala bani Abd Manaf alladhina minhum ar-rasul alayhi as-salatu was-salamu diyatan mudha'afatan wa yusallimuna fa abaw alayhim dhalika. Lokacin da dabaru suka kuntacewa Qurayshawa, ma'ana suka kuntace musu, duk wata dabara da za su yi sun yi har dabarun sun kare.
yanzu dabaru sun kuntace sun musu karanci sun rasa wata dabarar da za su dauko su yaki annabi da ita saboda in sun fito ta nan annabi sai fito musu ta nan in sun fito ta can sai fito musu ta can di yadda za su yi sun kasa kai annabi bango sun kasa kura annabi sun kasa kawo da'awar annabi karshe sun kasa hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga musulunci to da abu ya ci tura sun yi wannan dabarar bata bulle ba sun yi wancan dabarar bata bulle ba sun bi wannan hanyar bata bulle ba sun bi wancan hanyar bata bulle ba to yanzu sai suka kama mataki na karshe wanne ne mataki na karshe aradu ala bani abd manaf sai suka bijirowa ƴaƴan abd manaf da jikokinsa tunda abd manaf yana cikin jerin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kakan manzon Allah na uku abd manaf shine kakan manzon Allah na uku to ƴaƴansa da jikokinsa ai suna jin kansu cewa su abu ɗaya ne jini ɗaya ne da abin da zai taba ɗaya daga cikin su ba za su yarda ba sai inda karfin su ya kare inda Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf yanda Abdul Manaf kakan annabi na uku kakan sa na farko Abdul Muttalib Muhammad dan Abdullahi Abdullahi mahaifinsa kakan sa shine Abdul Muttalib wannan kakan sa na farko ke kakan sa na biyu Hashim kakan sa na uku Abdul Manaf to ƴaƴan Abdul Manaf da jikokinsa kaga suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine taron Quraishawa suka samu ƴaƴan Abdul Manaf da jikokinsa da jikokin ƴaƴansa suka ce musu kun ga Muhammadin nan ya furnaci ababan bautan mu ba mu kadai ba har da ku tunda kuma kuna bauta musu dabarar da zamu yi mu kubuta daga wannan furnatar ta Muhammadu za mu kawo muku diya ninkin baninkin diya muna so ku ba mu Muhammadu mu kashe shi za mu kawo muku diya ninkin baninkin ku karba saboda mu huta da yanda yake zagin ababan bautan mu da suka bijiro da wannan wa banu Abd Manaf aya da jikokin Abd Manaf shin kana ga za su yarda su sallama dan su jikan su a ba su diya dan a kashe shi aje dan musu ma abun gori fa abau sai suka ki suka ce ba mu yarda ba ku je ku rike diya ku ba mu bukata ai shi ma da ne saboda haka yanda kowa ke da yancin fadin abin da ya ga dama a Makka shi ma yana da yanci ku bar shi gashi dai ba wai sun musulunta bane ne da be su suka fada haka ta'assubanci ko kabilanci suna ji cewa shi jinin su ne saboda haka ba yadda za a yi su karbi diya su ba da shi a kashe shi to wannan dabarar ta su bata musu amfani ba thumma aradu ala abi talib da suka ga ba su samu nasara ba a gurin ƴaƴa da jikokin Abdul Manaf sai suka kama hanya sai suka tafi gurin babban sa wane ne babban sa shine Abu Talib Abu Talib kuma tun bayan rasuwar kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib wanda dama Abdul Muttalib shi yake kula da manzon Allah manzon Allah na zaune ne karkashin kulawarsa to amma bai tsayin rayuwa ba shi Abdul Muttalib domin ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekaru 8 a duniya kamar yadda muka karanta a baya to tun daga nan kuma ya koma karkashin kulawar babban sa Abu Talib dan uwan mahaifinsa Abu Talib da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya suke shakikin sa ne to sai zama yaron gumi Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta a baya in za a tuna kulawar da yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bada ita wa ƴaƴansa na cikin sa da ya haifa saboda yanda jinin sa ya haɗu da jinin manzon Allah da kaunar da yake yi wa manzon Allah to da suka ga ta ci tura ba su samu da bukatar su ba ta samu karbuwa ba a gurin banu Abd Manaf ƴaƴa da jikokin Abd Manaf sai suka kama hanya suka tafi gurin babban annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Talib tunda karkashin kulawarsa annabi yake. Thumma aradu ala Abi Talib an yu'tuhu sayyidan min shubbanihim yatabannahu wa yusallimu ilayhim ibna akhihi. Haji wata wauta. Sai suka kama hanya suka je gurin Abu Talib, suka bijiro wa Abu Talib cewa an yu'tuhu sayyidan, za su duba cikin ƴaƴan Qurayshawa wanda ya kai ya kawo mai isa mai fankama wanda yake da jini na sarauta, min shubbanihim cikin matasansu masu jini a jika, za su ɗauko matashi dakaccen matashi su zo su kawo shi su ba da shi wa Abu Talib. Ya tabannahu, Abu Talib sai ɗauke shi a matsayin ɗansa, yana danganta kansa zuwa ga Abu Talib. Wa yusallimu ilayhi ibn akhihi, wa yusallimu ilayhi ibn akhihi, shi kuma Abu Talib ya sallama musu ɗan uwansa, ma'ana annabi, su je su kashe shi. Su za su kawo masa matashi cikin Qurayshawa, an gata shalene sabon jini wanda ke dangantuwa zuwa ga gidan sarauta, sai ya ɗauke shi a matsayin ɗaya na danganta kansa zuwa ga Abu Talib. Abu Talib kuma ya ba su annabi su je su kashe shi. Wannan abin da suka bijiro da shi kenan wa Abu Talib, wani martani ya mayar musu. Faƙala, sai Abu Talib ya ce ajaban lakum, ya ce al'amarinku akwai ban mamaki, ni ɗin kun ɗauke ni ba gidaje ne ko wawa kuka ɗauke ni. Ajaban lakum tu'utuni ibnakum aghduhu lakum wa utikum ibni taqtulunahu, yace al'amarinku akwai ban mamaki, za ku zo mun da ɗanku in rene shi in kula da shi, ni kuma in ɗauki ɗana in ba ku kuje ku kashe. Wannan akwai gidadanci da wauta da rashin lissafi. Ya ce ba da za in ɗauki ɗana in ba ku kuje ku kashe, ko kuma ku kawo mun ɗanku in rene shi. Ya ce ba wanda zai haka sai dabba. Ya kore su ya gaya musu maganganu masu zafi. To kaga nan ma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. Sun bijiro da buƙatarsu ga ‘ya’ya da jikokin Abdulmanaf, ba su saurare su ba. Sun bijiro da buƙatarsu ga mai kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, ya fatattake su. Falamma ra'au dhalika, da suka ga haka buƙatunsu guda biyu da suka bijiro da su ɗaya bayan ɗaya, ba ɗaya daga cikinsu da ta samu karɓuwa, sai suka je suka zauna mitin tattaunawa ta ƙarshe, za su ɗauki mataki na ƙarshe. Ajma'u amrahum ala munabazati bani Hashim wa bani al-Muttalib waladai Abdulmanaf. To sai suka yi mitin suka tattauna suka cimma matsaya. Matsayar da suka cimma ita ce za su yi fito na fito da ƙabilar Banu Hashim da kuma ƙabilar Muttalib. Wacece ƙabilar Banu Hashim, wacece ƙabilar Muttalib? Ƙabilar Banu Hashim, idan za a tuna a baya, mun bayyana cewar ‘ya’ya da jikoki na Hashim wanda suke dangantuwa zuwa ga Hashim. Hashim kuma yanzu nan a jerin nasabar annabi da muka lissafo kaɗan daga ciki, ai mun ji cewar Hashim shine kakan annabi na biyu, baban kakansa kenan. Muhammad ɗan Abdullahi, ɗan Abdulmuttalib, ɗan Hashim. Kaga Hashim kakan annabi ne na biyu. To duk wani wanda ke dangantuwa zuwa ga Hashim ana kiransa ɗan ƙabilar Hashim. Ina fata mun gane. Duk wani wanda ke dangantuwa zuwa ga Hashim ana danganta shi ga ƙabilar Banu Hashim. Kenan ‘ya’yansa ana danganta su zuwa gare shi. Jikokinsa ana danganta su zuwa gare shi. Jikokin ‘ya’yansa ana danganta su zuwa gare shi. Kaga annabi jika ne na ɗansa. Abdulmuttalib ai ɗan Hashim ne ko? Annabi kuma jika ne ga Abdulmuttalib. To jikokin ‘ya’yan Hashim ana danganta su zuwa ga Hashim. Su ne ake kira ƙabilar Banu Hashim. Ina fata mun fahimta. to ita kabilar Banu Hashim tana cikin waɗanda suka yi fito na fito da wannan ra'ayi na Qurayshawa cewa za su ba da diya a ba su annabi su kashe. Kabilar Banu Hashim kwata-kwata bata saurari wannan maganar ba. Sannan a ɗaya hannun akwai kabilar Banul Muttalib, ita kuma kabilar Banul Muttalib dalilin da ya sa ta ƙin karɓa da Hashim da Al-Muttalib wa da ƙani, ina fata mun gane kenan, da kabilar Banu Hashim da kabilar Banul Muttalib ‘ya’yan baffanu ne. Mun fahimci bayani, domin shi Hashim da Al-Muttalib ‘ya’ya ne na Abdumanaf. Abdumanaf shi ne mahaifinsu, shi ya haifi Hashim, shi ya haifi Al-Muttalib. To sai zamanto ‘ya’yan Al-Muttalib da jikokin Al-Muttalib su ma sai suka mu bambance tsakanin Al-Muttalib da Abdul-Muttalib, wasu ba sa bambancewa. Shi Abdul-Muttalib ɗa ne na Hashim, shi kuma Al-Muttalib ba tare da Abdu ba ɗan uwa ne na Hashim. An gane bayanin? In za ku tuno a baya mun yi bayani kan dalilin da yasa ake kiran kakan Annabi da Abdul-Muttalib, asali ba sunansa Abdul-Muttalib ba. Za mu iya tuno sunansa Shaibatul Hamd shi ne sunansa, amma daga baya sai aka zo ana gaya masa Abdul-Muttalib sai rinjaye akan sunansa. To galibi mutane sukan hada Al-Muttalib da kuma Abdul-Muttalib, ba mutum ɗaya ba ne, mutane ne guda biyu mabambanta. Shi Abdul-Muttalib ɗa ne na Hashim, shi kuma Al-Muttalib ba Abdu ba, Al-Muttalib ɗan uwa ne na Hashim wa da ƙani. Yawa baffan Abdul-Muttalib ne, shi Al-Muttalib baffan Abdul-Muttalib. To da ‘ya’ya da jikokin Al-Muttalib da ‘ya’ya da jikokin Hashim suka yi fito na fito da wannan ra'ayi na Qurayshawa cewa ba za su ba da Annabi don su karɓi diyya ba, ba za su ba da Annabi a kawo musu wani ɗa su rene shi su kuma a tafi da nasu a je a kashe ba, suka yi fito na fito da wannan. To Qurayshawa da suka ga haka sai suka je suka ɗauki mataki wanda yake mai tsauri. Wani irin mataki suka ɗauka mai tsauri? Yace wa ikhrajuhum min makkata wa tadyiqu alaihim fala yabi'unahum shay'an wa la yabta'una minhum hatta yusallimu muhammadan lil qatl. Wannan shine matakin da suka ɗauka. Suka samu ƴar takarda suka yi rubutu a jikinta, kowa yayi signing, kowane shugaban kabila cikin kabilun Qurayshawa, tunda kabilun Qurayshawa suna da yawa ba kabila ɗaya ba ce, kowane shugaban kabila cikin kabilun Qurayshawa yayi signing ya yadda da abin da takardar take ɗauke da shi. Me takardar take ɗauke da shi? Na farko a fitar da kabilun nan guda biyu daga garin Makka. Wani kabilu guda biyu? ‘Ya’ya da jikokin Hashim da ‘ya’ya da jikokin Muttalib a fitar da su daga Makka. Wannan abu na farko kenan da takardar da suka rubuta ta ɗauka sakamakon mitin da suka yi. Abu na biyu, wattadyiq alaihim, a ƙuntata musu. Ta wata hanya za a bi wajen ƙuntata musu? Fala yabi'unahum shay'an, kar su sayar musu da komai, duk abin da ‘yan kabilar Banu Hashim ke bukata ka a sayar musu, duk abin da ‘yan kabilar Al-Muttalib ke bukata ka a sayar musu. Wannan yana bukatar alkama, kar ka sayar masa. Wancan yana bukatar ruwa, kar a sayar masa. Wannan yana bukatar dabino, kar a sayar masa. Duk wani abu na abinci ko bukatu na yau da kullum, a abinci ne, sutura ne, ruwa ne, duk wani abu dai na bukata, sai aka hana ‘yan kasuwa sayarwa ‘yan kabilun nan guda biyu a cikin garin Makka, kabilar Banu Hashim da kuma kabilar Al-Muttalib. Sannan kuma wala yabta'una minhum, su kuma in sun zo da abinsu za su sayar, kar a saya daga gurinsu. Idan ‘yan kabilar Banu Hashim suka zo da hajarsu za su sayar a Makka, kar kowa ya saya daga gurinsu. In ‘yan kabilar Al-Muttalib suka zo za su sayar da hajarsu a Makka, kar kowa ya saya daga gurinsu. Wannan an kulla wannan yarjejeniya, kuma duka Qurayshawa sun yarda. Sai zama duk wani ɗan kabilar Banu Hashim in ya zo da hajarsa ya baza, yadda ya baza ta haka zai naɗa abinsa ya tafi, ba wanda zai zo ya taya balle ya saya. sannan idan shi yana bukatar wani abu yaje zai siya ba za a siyar masa ba. Wannan abu na biyu kenan da suka yi na abu na uku kenan da suka yi na kuntata. Kaga abu na farko a fidda su daga Makka. Na biyu kar a sayar musu da duk wani abu da suke bukata. Na uku kar a siya daga gurin su. Na hudu kar a aura daga gurin su. Na biyar kar a aurar musu. Na shida kar kowa ya musu magana. Ko sun maka magana kar ka amsa musu. Kai kuma ba za ka fara musu magana ba. Kenan su je su rayu su kadai. Idan an warware musu waɗannan takunkumi da aka dora musu har sai in sun bada annabi a kashe shi. Idan ba su bada annabi a kashe shi ba to haka za su yi ta rayuwa cikin wannan takunkumi. Wannan abu ya faru a farkon shekara ta bakwai. Bayan dawowan waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha bayan dawowan su garin Makka da watanni uku. Saboda yanda aka ga annabi da'awarsa na ci gaba da karbuwa. Waɗannan da suka yi hijira sai abin da ya karu na runguma addini da ibada. To wannan yasa suka ɗauki wannan tsatsaurar mataki. Wa katabu bidhalika sahifatan wada'uha fi jawfil ka'aba. Waɗannan abubuwa na takunkumi da suka sawa to shine zai bayyana mana anan. Fanhaza banu Hashim bisababi zalika fi shi'bi Abi Talib. To wannan ya sanya kabilar banu Hashim sai suka janye jikinsu saboda wannan tsatsauran mataki da aka dauka a kansu. Saboda wannan takunkumi da aka sanya musu sai suka janye jikinsu gabaki daya, kwansu da kwarkwatansu, mazansu da matansu, musulmansu da kafiransu, suka janye jikinsu suka tafi shi'bu Abi Talib. In an ce shi'bu Abi Talib, malamai suka ce guri ne da Abu Talib yake zuwa ya huta. Haka wasu malaman tarihi suka ce. Wasu malaman tarihi kuma suka ce galibi gidajen da suke gurin dama na 'yan kabilar Banu Hashim. To tun da yanzu an sa musu wannan takunkumi, wannan ya sanya suka janye jikinsu suka tafi shi'bu Abi Talib. Ash-shi'b in an ce ash-shi'b a larabci, ma'anar ash-shi'b shine hanya tsakanin duwatsu guda biyu. Nan ga dutse, nan ga dutse a larabci ana kiran wannan hanyar da take tsakanin duwatsu guda biyu ana kiranta da ash-shi'b. To amma a nan gurin da aka ce shi'bu Abi Talib ana nufin guri ne nasa wanda yake zuwa ya dan huta, ya dan yi yammaci ko ya je ya dan ɗebewa kansa cewa haka wasu daga cikin malaman tarihi suka ambata. Wasu kuma suka ce galibi wannan guri ko wannan yanki gidaje ne na 'yan kabilar Banu Hashim a duk lokacin da suke so su yi wani mitin ko su sadar da zumunci tsakanin su ya su can suke dunguma su tafi. To yanzu da aka buga musu wannan takunkumi sai duka suka janye jikinsu daga cikin garin Makka suka tafi shi'bu Bani Talib. Duk da zaka ga wasu malamai suna cewa wai bayan Safa da Marwa. Bayan Safa da Marwa kai cikin garin Makka. Cikin garin Makka ne, amma shi shi'bu Abi Talib yana wajen Makka. Sai suka janye jikinsu suka tafi shi'bu Abi Talib suka je suka taru a wannan guri da musulmansu da kafiransu. Wa dakhala ma'ahum Banu al-Muttalib. Sannan 'yan kabilar Banu al-Muttalib sai suka je suka shiga tare da su. Yanzu kenan kabilu guda biyu sun janye jikinsu daga cikin ƙwaryar garin Makka. Da kabilar Banu Hashim da kabilar Banu al-Muttalib suka je suka killata kansu a shi'bu Abi Talib. Yace sawa'un fi dhalika muslimuhum wa kafiruhum. Dukkansu babu bambanci da musulminsu da kafirinsu duka aka janye jiki. Kenan dukkansu sun ji sun gani kan cewar ba za a sallama annabi a kashe shi ba. Hatta kafiransu ba su yadda a sallama annabi a kashe shi ba. Wannan yasa suka janye jikinsu, sun yadda da takunkumin da aka buga musu, sun yadda su je su mutu da yunwa, su mutu da kishirwa da su sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah yakan kare musulmi koda da kafiri ne, kamar yadda muka karanta a baya. Yace ma ada Aba Lahabin, sai dai Abu Lahab shi bai shiga ba. Abu Lahab ayyukan sa yana cikin kabilar Banu Hashim ko tunda da ne ga Abdulmuttalib Abu Lahab dan uwa ne na mahaifin manzon Allah to amma saboda gaba da kiyayya da ya dasa tsakanin sa da manzon Allah yanzu duk ɗan kabilar sa sun dau mataki dai shi ya zama kansa ya wari ya ki yadda ya bi su shi yana tare da Qurayshawa kenan yanzu matakin da Qurayshawa suka dauka kan cewar ko a ba su annabi ko kuma su ci gaba da wanzar da wannan takunkumi da suka sanya wa Banu Hashim shi ya yadda da shi duk da cewa Banu Hashim ɗan kabilar sa ce kenan Abu Lahab shi bai shiga ba shi ya ware kansa daga cikin ɗan kabilar Banu Hashim fa innahu kana ma'a Quraysh shi Abu Lahab yana tare da Qurayshawa matakin da suka dauka 100% yana tare da su shi yasa bai shiga cikin ɗan kabilar sa ba kenan shi ya zama saniyar wari ya ware kansa وانخزل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف تو ga wasu kabilu guda biyu yace وانخزل عنهم بنو عميهم su wadannan kabilar banu hashim da kabilar banu al-muttalib da suka hada kansu suka je suka yada sansani a shu'ub abi talib ƴaƴan baffanin su sun tabar da su ƴaƴan baffanin su sun tabar da su guda biyu ƴaƴan Abdu Shams da kuma ƴaƴan Naufal ta yaya suka zamanto ƴaƴan baffanin su asali Abdu Manaf kakan annabi na nawa na uku ko ƴaƴa hudu ya haifa ƴaƴan sa guda hudu ne maza akwai Hashim mun yi bayanin sa dazu kadan akwai Al-Muttalib shi ma mun yi bayanin sa su biyu waɗannan ƴaƴansu da jikokinsu ne suka hada kawunansu suka ce sun ji sun gani ba za su mika annabi ba sai dai su mutu da yunwa to akwai ɗansa na uku shine Abdu Shams ai ba mu ji ambatansa ba bamu ji ambatan ƴaƴa da jikokin Abdu Shams ba to shine bayanin da yake anan sun tabar da su kenan su ba su hada kansu da kabilar Banu Hashim da kabilar Banu Muttalib su suna tare da wa suna tare da Qurayshawa yanan yanzu jikokin Abdu Shams da ƴaƴan Abdu Shams suna tare da Quraysha shine tabar wanda suka yi wa kabilar Banu Hashim da kuma kabilar Banu Muttalib muna fahimtar bayanin kuwa to sannan kuma akwai Naufal shi ma da ne na Abdu Manaf Abdu Manaf yana da ƴaƴa hudu Hashim Al-Muttalib Abdu Shams Naufal to aida ya kamata waɗannan ƴaƴa nasa guda hudu da Hashim da Al-Muttalib da Abdu Shams da Naufal a ce zurriyar waɗannan ƴaƴa hudun duka su hada kansu su ce ba su yadda a kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallama to amma sai ya zama waɗannan bangarori guda biyu bangaren Hashim da bangaren Al-Muttalib su ne suka ce ba su yadda a kashe annabi ba amma ina labarin Abdu Shams su suna tare da Qurayshawa ƴaƴan Abdu Shams da jikokinsa suna tare da Qurayshawa ina labarin ƴaƴan Naufal da jikokin Naufal suna tare da Qurayshawa shine bayanin da yake anan cewa sun tabar da su anan sai yace fajahidal qaum hatta kanu ya'kuluna waraqa shajari to waɗannan mutane da aka sa musu takunkumi ɗan kabilar annabi kabilar banu hashim da ɗan kabilar banul muttalib da suka je suka zauna ɗan guzurin da suka rika suka tafi da shi sai kare sai suka shiga matsi na yunwa shine bayanin da yake anan fajahidal qaum mutanen nan suka jikkata suka wahala suka tagayyara saboda rashin abinci saboda rashin abubuwan masarufi saboda rashin abubuwan bukatu na yau da kullum saboda an hana a siyar musu kuma su ma ba za a siya daga gurinsu ba kudi yayi karanci a hannunsu tunda ba a siya daga gurinsu kuma mutan Makka ƴan kasuwa ne sannan idan suna so su siya ba za a siyar musu ba idan kaga an siyar musu da abu sai a boye musamman cikin dare amma da rana ido na ganin ido ba a sayar musu mutan Makka Qurayshawa idan sun ji labarin ƴan kasuwa za su shigo Makka sai su fita su je su tare su su sai komai a gunsu ba za su bar waɗannan kabilu guda biyun su siya ba in sun siya su kuma ba za su sayar musu ba wannan yasa suka shiga matsi na rayuwa ya zama abin da za su ci ya gagare su, hatta kai ga abin da suke yaga su ci ganyen bishiya, shi za su yaga su ci, in sun yi bayan gari sai fito kamar na akuya, sai ka ji cikinsu yana ƙulululululu saboda yunwa, ba abin da za su samu su ci ban da ganyen bishiya, suka jikkata suka wahala. وكان اعداؤهم يمنعون التجار من مبايعتهم سو wadannan qurayshawa makiyan kabilun nan guda biyu kabilar banu hashim da kabilar banu al-muttalib sun kasance suna hana yan kasuwa sayar musu da duk wani abun bukata duk wani abun masarufi sai a hana yan kasuwa sayar musu wa fi muqaddimati al-mani'in abu lahab a wadanda suke gaba gaba wajen hanawa akwai abu lahab tare da cewa abu lahab dan kabilar banu hashim amma ya hana a siyarwa ƴan kabilarsa abin da za su ci, ya hana a siyarwa ƴan kabilarsa abubuwan bukatu na yau da kullum. To yaya al'amarin ya kaya? To saboda ƙurewar lokaci ina ga za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako na gaba, a nan za mu ji bayan shigansu Shu'aibu Abi Talib wannan kabilu guda biyu kabilar Banul Muttalib da kabilar Banul Hashim annabi wani mataki ya dauka dangane da musulmai sabi da suka musulunta suke zauna a garin Makka wannan na farko ke na biyu kabilu guda biyu kabilar Abd Shams da kabilar Naufal ƴaƴan Naufal da jikokinsa yaya annabi ya ci gaba da mu'amalantarsu ina fata mun gane bayani tunda su basu marawa kabilar Banu Hashim baya ba basu mara kabilar Muttalib baya ba wajen fito na fito kan mika annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi daga baya ya ci gaba da mu'amalantar ƴaƴa da jikokin Abd Shams da suka tabar da kabilarsa Banu Hashim da kuma ƴaƴa da jikokin Naufal da suka tabar da kabilarsa Banu Hashim yaya annabi ya ci gaba da mu'amalantar su wannan in Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba hadda ma yaya aka yi wannan takunkumi da aka sa musu ya aka yi zo karshe insha Allah in Allah kai mu mako na gaba za mu ga waɗannan bayanai bangarori guda uku za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci abubuwan da muka faɗa na dadai Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya amfanar da mu da shi a duniya da lahira gaba ɗaya muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu damana mai albarka ya Allah duk wani mai buƙata a cikinmu ka san buƙatarsa ka biya masa buƙatarsa duk wani wanda yake da matsala ko damuwa ubangiji ka sani ka yaye masa ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ka albarkaci wannan gari ka albarkaci ƴaƴan wannan gari ka albarkaci wannan jiha ka albarkaci ƴan wannan jiha wannan ƙasa ta mu ubangiji ka albarkace ta ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke abubuwan da suka fi ƙarfinmu ubangiji ka iyan mana ubangiji ka karyar mana da farashin abinci da kuma farashin abubuwan bukatu na yau da kullum Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
assalamu alaikum wa rahmatullahi.